الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 7 ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 1 ga watan 11 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi shine muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar kaka to wai dangane da kwaikwayon lada ne a lokacin da ake tada ikama menene hukuncin sa kamar yadda kwaikwayon lada ne a kiran sallah sunna ne haka a wajen tada ikama kwaikwayon sa sunna ne kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Ahkamul Adhani wal Iqama littafi ne wallafa na musamman akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen kiran sallah da tada iqama anan ya gujiro da ita wannan mas'ala an gane ko ya tabbatar da cewa yadda ake kwaikwayon ladan a kiran sallah haka a ikama dalili domin ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da suna al-azan a hadisin da yake fada baina kulli azanaini salatu manzon Allah yace tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu to akwai sallah ta nafila Al-azanul awwal kiran sallah na farko shine wanda ake yi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shigo. Al-azanul thani kiran sallah na biyu anan manzon Allah yana nihi tada ikama. To kaga shi ko ya faɗa a hadisi sahihi idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul aw kama qala. Manzon Allah yace idan kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa to dan haka wannan yana tabbatar da yadda ake kwaikwayon ladani a kiran sallah a ikama ma sunna ne a kwaikwaye shi sai dai wato akwai wasu kalimomi da ake faɗa a wajen kwaikwayon ladani a ikama ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda faɗar aqama Allahu wa adamaha idan ladan ya ce kada qamati salatu to wannan kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne da'if na fadar aqama Allahu wa adamaha. Don haka iya abinda zaka fada idan yace kada qamati salatu, kai ma kada qamati salatu zaka fada tamkar yadda ya fada, a inda kawai za ku samu canji da shi tsakaninka da shi. Idan ya ce hayya ala salah, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Kamar yadda a kiran sallah ma haka za ka fada. A ƙarshe in ya ce la ilaha illallah, za ka ce la ilaha illallah, daidai nan za ka taka burki kamar yadda ya fada. Idan ka ce wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kamar yadda zaka yi su suna fada, ko kuma Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan duka kalmomi ne masu kyau amma ba mahallin su bane. In kai haka ka wuce maka di da rawa kamar yadda ake fada a Hausa, a addinance ko wuce maka di da rawa haramu ne. Domin Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, ya ku mu'minai kar ku gabatar da wata faɗa ko wani aiki gaba ga Allah haka gaba ga manzon shi, ma'ana kar ku faɗi wata faɗa da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce ku faɗa ko manzon sa ya ce ku faɗa. Kar ku aikata wani aiki da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce ku aikata ko manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine yace ku aikata. Dan haka zaka ji abubuwa da dama, wani a ƙarshe ma sai ka ji yace haqqan lillahi wa rasulihi. To wannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da asali a cikin addini. Dan haka da kiran sallah da iqama iya abinda ladani ya faɗa shine zaka faɗa, kawai illa abinda yazo a sunna na canji da ake samu tsakanin mai kwaikwayo da shi ladanin kenan, a daidai hayya ala salah hayya ala falah kenan. Shi ma anan akwai wani abu sai ka ji wasu sun ce a hayya ala falah ma sha Allah la quwwata illa billah, shi ma dai wannan bai zo ba. Yadda ka faɗa a hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah, haka a hayya ala, yadda ka faɗa a hayya ala salah la haula wala quwwata illa billah, haka a hayya ala falah shi ma la haula wala quwwata illa billah, wato mutun zai fada. Na'am.
Saboda na salatin kuma sai ko ko sai ba ni da na shi. Ba da ku ba ki kuma ala
ya. To shi sai idan cikin masallaci ya cika sannan ake fitowa wajen masallaci. Matukar cikin masallaci bai cika ba to ba maganar a fito wajen masallaci. In cikin masallaci ya cika ta ko ina, idan aka fito ana iya yin sahu a sadar da shi, wato da sahu wanda yake na cikin masallaci, sai dai shiga gaban liman shine baya halatta, domin duk wanda ya shiga gaban liman yayi sallah ba tare da wani uzuri ba to ba shi da sallah a fada wadda take mafi rinjaye. Na'am. To wannan tambayar ta ka bani da amsarta. To bani da amsar ta kai tsaye haka. Na'am. Haramun ne yin jinkiri a wajen canji. Yana daga cikin sharɗa na canji, sharaɗi biyu kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In jinsin kuɗi ya kaɗaita to ya kasance daidai wa daida, ba ragi ba ƙari, wannan wajibi ne, sharaɗi. In jinsin kuɗi ya bambanta fifiko ya halatta, amma jinkiri haramun ne. Idan sifa da sifa za a yi canji, misali dole ya zamanto tamka da tamka. In canji na baka cingaran-garan ɗan dala 20-20 guda 10, to jika ta takarda za ka ba. Bayya halatta in rage daidai da dala a cikin wannan canji da zan baka. Kuma in baka canji ka ce sai ka bani jikka, ko kuma in baka canji ka ce sai ka samu jikkar ka kawo mu, haramu ne. Dole ya zamanto hannu da hannu. An gane ko? Akwai da yawa sai ka ji mutum wanda na kawo maka canji kankana gaya, sai ya ce to kawo, in na samu sai in baka zuwa da yamma. Wannan baya halatta. Sai dai ka ce wani ga canji na, ka ajiye su, idan kana bukata ka canza da yamma zan zo in karbi kudi na. Idan kana bukata ka canza kenan, in kana bukata ga kudi na ajiya, canji ne idan kana bukata ka canza. Amma na ka karbi canji sai in kai ciniki sannan daga baya zo ya karbi takardu, wannan haramu ne baya halatta. An gane ko? Sannan in jinsin kudi ya bambanta, wannan naira ce da sefa za a yi canji, to fifiko ya halatta. Misali in ana canji naira 100,000 a matsayin jikka kamar yadda yake a yanzu, to kana iya cewa kai ba za ka canza ba sai 100,120 ko kuma da 30 ko da 40 ko da 50, yadda dai kuka dandance. In ma ka ce sai 200,200, wannan duka ya halatta. To sai dai kuma dole ya zamanto hannu da hannu. An gane ko? Jinkiri baya halatta. In baka naira sai ka ce to in na samu sefar sai in baka. Ko kuma misali wani ga sefa ta miliyan guda, in ka samu naira ta miliyan guda a bani, to baya halatta. Allahumma sai dai ka bada ga miliyan kita ɗaya ajiya. An gane ko? In an samu naira to a canza mu, in an samu naira a canza mu, wannan ajiya ne ka bashi. Amma na ka bada sai in an samu naira sannan a baka, to wannan baya halatta. Hadisi ne yana cikin sahihai, fadar manzala sallallahu alaihi wasallama, az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda, sai yace wal-milhu bil-milhi wash-sha'iru bil-sha'ir, sai yake cewa mislan bi mislin yadan bi yadin, sai yake cewa fa in ikhtalafa, yake cewa wannan, yake cewa mislan bi mislin yadan bi yadin, wato tamka da tamka, hannu da hannu. Sai yake cewa fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'itum idza kana yadan bi yadin, idan jinsi ya saba, manzon Allah yace ku yi ciniki iya yadda kuka so, ku yi canji iya yadda kuka so, amma sharadi ya zamanto hannu da hannu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam yake faɗa, wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla, wato lalle cewa ɗaya daga cikin mazawwa al-qibla. Su wane ne mazawwa al-qibla? Su ne muminai. Ɗaya daga cikin su baya kafirta, wato a sababin aikata wani aiki wanda yake na zinubi. An gane ko? A sababin aikata wani aiki na zinubi, to mumini baya zama kafiri. Idan ya kasance, an gane ku, ya idan ya kasance yana kudirin cewa wannan aiki Allah ne ya haramta, haramun ne, to amma san zuciya da shaytani da yake zuga shi ya aikata wannan aiki na zinubi, kamar misali shan giya ko sata ko kisan kai ko kwaci, an gane ko, ko zina da sauransu, ya tabbata ababe ne wanda Allah ya haramta, amma san zuciya ya kai shi ya aikata wannan laifi daga cikin wannan laifuka, to wannan bai kafirta ba. amma idan yayi musan wani abu wanda yake na wajibi abinda a addinance abu ne wanda yake akan larura dole a ce ka san shi a matsayinka na musulmi. Misali kamar sallah, kaga sanin cewa sallah wajibi ce, wannan larura ne ga dukkan musulmi, ko zakka ko azumi ko hajji ko sadar da zumunta, waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke na wajibi a addinance, wanda bai dace ba a ce an samu wani musulmi ya jahilci wajibcin sallah. To duk wanda yayi wajibcin sallah yace wannan yayi musan wajibcin sallah yace sallah ba dole bace, idan kaga dama ne kai, idan kaga dama kuma ka bari, to wannan ya kafirta. Ko zakka, an gane ko, duk da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan an gane ko, yawa kamar zakka idan mutun yayi musan wajibcin ta shi ma ya kafirta. Haka abin da ya shafi azumi, haka abin da ya shafi hajji, ko kuma ya kasance abinda haramcin sa abu ne wanda yake akan larura ya zamanto dole a ce musulmi ya san da wannan. Idan yayi musu yace kai ba haramun bane, in ka kana so kawai ya abinda ka ga dama. Yanzu misali kamar zina, duk wanda yayi musan haramcin zina wannan ya kafirta, ko wanda yayi musan haramcin shan giya shi ma ya kafirta. Me yasa? Saboda ababe ne waɗanda suke akan larura, dole musulmi ya san cewa shan giya haramun ne, zina haramun ce, cin kudin ruwa haramun ne. Ababe ne waɗanda suke akan larura, dole mutum ya sani. To amma inda zai aikata wani aiki wanda yake na laifi amma fa kuma koma bayan shirka, abinda bai kai shirka ba, shirkan ma kuma wadda take babba, idan mutum ya aikata shirka wannan kai tsaye babban kablasar ya hau kansa, in ya kasance babu wani uzuri tattare da shi, ko kuma wato ba a sanar da shi ba. Yanzu misali wanda yake rayuwa a ƙauye inda karantarwa ta addini ta yi nisa, jahilci ya yi kanta, idan mutum ya aikata wani abu wanda yake na shirka, to hujja za a kafa masa a sanar da shi abin nan da ka aikata kafirci ne, ya zama wajibi ka tuba ga Allah ka daina. In ya tuba ya daina, fa lillahi alhamdu, in ya ci gaba da yi, to wannan kuma babban kablasar ya hau kan shi. An gane ku? Babban kablasar ya hau kan shi. In ko wanda yake rayuwa ne a birni, wanda yake rayuwa a birni inda karantarwa ta addini ko ina akwai ta, ga malamai furcik inda zaka je kowane malami kai masa tambaya, to anan fa mutum ba shi da hanzari. An gane ku? Babu wani hanzari. To dan haka laifin da yake kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini kai tsaye shine hada bautar Allah da wani. Haka kuma abubuwa waɗanda suke na ridda, an gane ko, su ne dai abubuwan da suke warware musulunci, wanda daga cikinsu akwai zagin Allah subhanahu wa ta'ala ko zagin manzansa, akwai izgili da addini, akwai sanya tsani tsakanin bawa da Ubangiji ta hanyar roƙo, ka ce ba za ka roƙa ba sai ka biyo ta kan wane, wannan nan shi ne zai faɗa ma Allah cewa wane yana da bukata, kamar yadda za ka samu suna sanya tsani tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala, maimakon ka roƙi Allah ka ce ya Allah, sai dai ka ce ya wane, wai wannan nan shine zai faɗa ma Allah cewa wane yana da bukata ya biya masa, kai a matsayinka baka isa baka tunkari Ubangiji ka roke shi. An gane ko? Shirka irin ta mutanen yau, wanda kuma ita ce shirka ta mutanen jiya, waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin su Abu Lahab, su Abu Talib, wato da sauransu, su Abu Jahal, domin suna bauta ma gumakan su da sunan cewa tsani ne tsakanin su da Allah, wasu ne za su kusantar da su zuwa ga Ubangiji. Wallazina takhazu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kuma can ya fada wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Dan haka kasancewar inde laifi ne bawa ya aikata kuma ya tabbatar da cewa abin nan haramun ne, san zuciya ya kai shi ya aikata, to wannan bai kafirta ba a aqidar ahlus sunna wal jamaa. Iya kawai matsayinsa mumini ne mai ragaggen imani, ko kuma ka ce masa fasiki, an gane, ko mara da'a kenan ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sabani ga su murji'a, in ne kai kalimar shahada duk aikin da kake aikatawa na saban Allah baya cutar da imanin ka, so agun su mumini ne mai cikakken imani. So ku agun khawarij, duk wanda ya aikata babban laifi to ya kafirta ya bar musulunci. Mu'tazila suka ce huwa bainal manzilatayn, yana tsakanin wasu matsayi guda biyu, shi ba mumini shi ba kafiri ba. A aqidar khawarij duk wanda yake aikata babban laifi ya kafirta, kuma in ya mutu dan wuta ne zai dawwama a cikin ta. Mu'tazila suka ce shi ba mumini ba shi ba kafiri ba, amma in ya mutu mun kwatsa muku dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta. Amma a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda yake aikata babban laifi matukar bi halitta ma kansa wannan laifi da Allah ya haramta, to sunansa fasiki, kuma sunansa mumini mai ragaggen imani. Idan ya mutu bai tuba ba, lamarinsa na karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, matsayin bawa ne nashi, in ya ga dama ya rangwamta masa, in ya so kuma ya azabtar da shi, ko da ya azabtar da shi akan laifinsa to ba zai dawwamar da shi a wuta a sababin imaninsa ko mun kankantar shi, kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake da tauhidi yake da imani ko mun kankantar shi to ba zai dawwama a wuta, ko mun tsawon zaman da yayi a ƙarshe za a fitar da shi da gwalgwalin imaninsa a kai shi aljanna. Amma su kawari suka ce dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta, haka su ma Mu'tazila suka ce zai dawwama a wuta tunda ya mutu bai tuba ba. To wannan duka ya saba ma abin da yake gaskiya, abin da yake tabbatacce, kamar yadda ya zo a Al-Qur'ani da Sunna. Laifi daya daya shi kadai ne yake dawwamar da bawa a wuta, shine shirka da Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda Ubangiji mai girma da daukaka ke fada, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani, ma'ana shirka Allah baya gafarta ma bawa in dai ya mutu akan ta ba tare da ya tuba ba, to Allah yayi alƙawarin baya gafarta masa. Sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta abin da ke kuma bayan shirka ga wanda ya so gafarta ma, wanda Allah ya so yi masa gafara duk abin da ya aikata kuma bayan shirka ba tare da ya tuba ba, to Allah yana iya yafe masa yi masa rangwame, wanda kuma bai rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai. Karamci ne nashi kuma fadala ce tashi, kyauta ce wadda take ta musamman. In ku ya ga dama ya azabtar da shi, azabtar da shi kuma wannan adalci ne, ko ya azabtar da shi zai azabtar da shi ne gwalgwadan laifinsa, a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi yana cikin sahihul bukhari a cikin kitabul iman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, idan ɗan wuta sun shiga wuta, 'yan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa, ku je ku burcika wuta, duk wanda kuka sami imani daidai da nauyin ƙwayar kubayya. A wata riwaya, daidai da nauyin wato ƙwayar gadagi. Idan aka ce khardal shine ƙwayar kubayya, ko ka ce ƙwayar gadagi, Ubangiji ta'ala zai ba mala'iku umarnin cewa ku fito da shi. Mala'iku kai tsaye za su je su bincika wuta, duk wanda suka sami imani a zuciyarsa ko mun kankantarsa za su fito da shi. Manzon Allah ya ce za a fito da su daga wuta sun kone kurmus tankar gawayi. Manzon Allah ya ce kai tsaye za a jefa su cikin wata ƙorama ta rayuwa, gangan jikinsu zai tuho yayi kyau. Manzon Allah ya ce kamar yadda ƙwayar shuka take fitowa a gabar zarmu, yadda take shan ruwa ta yi kyau, haka gangan jikinsu zai. Manzo Allah ya ce kuma sannan a saka su aljanna. Wannan hadisi yana tabbatar da komun kankantar imanin mutum baya dawwama a wuta. Ko shekara dubu nawa yayi a cikin wuta, to a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Laifin da ke dawwamar da bawa a wuta kamar yadda bayani ya gabata shine shirka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Lalle duk wanda ke shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mutu akan wannan shirka ba tare da ya tuba ba, to tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Amma duk shirkar da mutum yayi inda ya tuba ya kyautata tuba, to Allah zai karbi tubansa. Amma in ya mutu ne ba tare da ya tuba ba, to Allah ya haramta masa aljanna. Makomarsa ita ce wuta. Ubangiji ta'ala ya ce babu ga mushrikai wasu mataimaka da za su ba su tsaro da kariya tsakaninsu da azabar Allah. To shine dai anan kenan malam yake ƙara tabbatar mana wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa, wala yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla. Dai daga cikin masawwa al-qibla, ma'ana musulmi baya kafirta a sababin aikata laifi. Kaga anan akwai wani babban kuskure wanda ya yadu a cikin jama'a ta musulmi, wanda aqida ce ta kawari ta kutso a cikin jama'a ta mu'minai, cewa wai mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri, duk wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri dan wuta ne. Kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka, baya fitar da mutum daga cikin addini sai dai idan mutum ya halitta haka. Amma duk wanda ya san kisan kai laifi ne, san zuciya ya kai shi yayi kisan kai, kuma ya tabbata abu ne wanda Allah ya haramta, wannan bai bar musulunci ba. An gane ku? In an zartar masa da abin da ya dace na hukuncin Allah, wannan hukuncin Allah da aka zartar masa ya goge masa wannan laifi na kisan kai. In kisa ne yayi na ganganci aka yi sakayya, yadda ya kashe aka kashe shi, to a lahira Allah ba zai bincike shi ba da laifin kisan kai. In kuma kisa ne na kuskure, ya biya diya, ya yi kafara tsakaninsa da Ubangiji kamar yadda Allah ya shar'anta, to wannan shi ma ya goge masa laifin, a lahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi na kisa. To amma sai ka jana cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri. To me yasa wanda ya kashe wani shi ba a cewa ya kafirta? Ran sahin ta wani ta yi? To don haka wannan aqida ce ta kawarish, ta yadu a cikin jama'a ta musulmi, kuma ba tare da an sani ba cewa ke wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri, da wani dalili ne zaka kafirtar da shi? To don haka kasancewar duk wani laifi in dai ba shirka bane, ba wasu laifuka ba waɗanda suke na ridda, wannan ba sa kafirtar da mutum su fitar da shi daga cikin musulunci. Matukar ya kudirce cewa abin nan Allah ya haramta, kawai son zuciya ne ya kai shi ya aikata. Za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa anna shuhada'a ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa arwaha ahli sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'atsun wa arwaha ahli shaqawati mu'adzabatun ila yawmi ad-din wa anna al-mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'alun يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَلَمْ اللَّهُ يَجِكَنْسَا na fada wato shine yake cewa wa anna shuhada'a lalle shahidai sune wadanda suka mutu a karkashin yaki na daukaka addinin Allah ahya'un wato rayayi ne yurzaquna ana azurta su inda rabbihim abun ubangijinsu ma'ana ana ciyar da su ana shayar da su lafazin ash-shuhada jami'i ne na shahid idan aka ce shahidi shine wanda Allah ya karbi rayuwarsa a yaki wanda yake na daukaka addinin sa an gane ko wannan asali game da shahada tare da cewa akwai wasu shahidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu wanda akalla sun kai kusan 10 wani abu an gane ko sun kai wajen sha wani abu to waɗannan suna da matsayi na shahidai amma suna da bambanci tsakanin su da shahidai waɗanda suke na fagen daga kamar yadda daga cikin su akwai mutumin da aka kashe shi domin kare dukiyarsa ko domin kare rayuwarsa ko domin kare dukiyarsa wannan dukkan su shahidai ne da wanda misali gobara ta cinye shi ma shahidi ne da wanda gini ya rubuto masa ya mutu shi ma shahidi ne da wanda ruwa ya hade shi shi ma shahidi ne da wanda ciwon ciki ya kashe shi shi ma shahidi ne da wanda ya mutu a cikin alloba kwalara an gane ko irin wannan rashin lafiya shi ma shahidi ne da wanda ta mutu a wajen aihuwa ita ma shahida ce ga da irin wanda wata cuta wanda ake kiranta zatul jam an gane ko wanda huhu ne yake kumbura yake daukar ruwa to wanda Allah ya kaddara masa ya mutu a cikin wannan tuberculosis an gane ko shi ma shahidi ne da wanda ita wannan cuta zatul jam wanda ita ba tsakanin huhu ne da ciki ma'ana wasu kuraje suke wannan to shi ma wanda ya mutu a wannan cuta shi ma shahidi ne ga sunan sun kai 10 wani abu wanda in ka koma a hakamul janaiz na Sheikh Nasir Albani a wadi babe da yayi na alamatu husnil khatama alamomi na kyakkyawan karshe to anan zaka samu nau'ikan waɗannan shahidai kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar to dan haka bambancin su da shahidi na fagen daga shi shahidi na fagen daga ba a yi masa wanka kuma da tufafin sa ake binne shi kuma yi masa sallah kuma ba dole bane shi shahidi na fagen daga ana iya binne shi ba tare da an yi masa sallah amma an so ai masa to amma duk wanda yake shahidi ba na fagen daga ba wanke shi za a yi yadda ake wanke kowane mamaci kuma likkafa ne za a yi masa kuma dole a yi masa sallah wajibi ne a yi masa sallah shi shahidi na fagen daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin cewa abunne su da tufafin su da jinin su kar a wanke komai Manzon Allah yace domin za su tashi a ranar kiyama wannan jini launin launi ne na jini amma kanshin kanshin almiski ne maimakon jini dabi'ar shuwari yake a su jinin su kanshi yake kuma kanshin irin na almiski to shine anan malam yace wa annash shuhada'a lalle shahidai ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana ciyar da su ana shayar da su a gun ubangijin subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan nassi ne na alqur'ani ya tabbatar mana da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ubangiji ta'ala yace karka zaci wadanda aka kashe a yaki na daukaka addinin Allah karka zaci cewa matacci ne bal ahya ubangiji ta'ala yace sani dai rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana ciyar da su a gun ubangijin su ana shayar da su kuma can cikin suratul baqara me Allah ya faɗa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'uru ubangiji ta'ala yace kar ku faɗa ga waɗanda aka kashe a yaki na daukaka addinin Allah kar ku ce musu matacci bal ahya'un sanadi rayayyu ne walakin la tashuruna sai dai ku ba ku san ba hakikanin rayuwar tasu domin rayuwa ce gaibiya ita ce alhayatul barzakhia kuma rayuwa ce wadda take ta tabbas wadda ba wanda ya san kaifiyarta da hakikaninta in banda Allah subhanahu wa ta'ala don haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi ingantacce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa rayukan shahidai suna cikin makwalkwatan wasu tsanwayen tsuntsaye a gidan aljanna wato suna kiwo iya inda suka so suna ci gaba da itacen aljanna ran duk wani shahidi yana cikin makwalkwatan wani tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna kuma tsuntsaye ne waɗanda suke kwarra ko kace tsanwaye shar haka tsuntsayen suke to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake tabbatar mana da haka to shine anan kenan malam yazo da wannan mas'ala aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya samu shahada to kar a ce masa matacce rayayye ne abun ubangijinsa kuma ana azurta shi ma'ana ana ciyar da shi ana shayar da shi har akai yinin da alkiyama za ta tabbata malam sai yake faɗa wa arwaha ahli sa'adati ai wa anna arwaha ahli sa'adati ko kuma ka ce wa arwahu ahli sa'adati kenan alal jumla alistinafiya arwahu sai ya zamanto mubtada kenan baqiya sai ya zamanto shine khabar kinsa ko kuma kai adafin sa kenan wa arwaha ahli sa'adati ai wa anna arwaha ahli sa'adati kamar yadda kace wa anna shuhada'a lalle wato rayukan wadanda suke ma'azurta a gobe kiyama sune yan aljanna baqiyatun manzo Allah yace rayukan su wato malam yace rayukan su baqiyatun wanzazzat na'imatun mijin dadi ce ila yumi yuba asuna har izuwa yinin da ake tayar da su daga cikin kabrin su wa arwaha ahli shaqawa rayukan ma'abuta tsiyata da tabewa sune yan wuta malam yace mu'azzabatun ababan azabtarwa ne ila yawmid din har izuwa yinin sakamako shine yinin alkiyama wannan kasancewar abu ne wanda yake tabbatacce a sunna duk mu'minin da Allah ya masa rasuwa bayan an binne shi waɗannan mala'iku sun zo sun gama yi masa tambayoyi ya amsa waɗannan tambayoyi to za a dawo masa da ransa an gane ku ran za a dawo masa da shi kuma dukkan wani abin da Allah ya masa alƙawari tun daga nan zai fara ɗanɗanar ni'imar kafin yinin alkiyama ya tabbata domin kai tsaye Ubangiji ta'ala zai bada umarni a zo masa da shimfiɗa daga cikin shimfiɗu na gidan aljanna za a zo a shimfiɗa masa kuma za a buɗa masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna zai ringa shakar ƙanshinta da ni'imarta da jin daɗi har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata kyakkyawan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya Ubangiji ta'ala zai rikida wannan aiki ya koma wani mutum mai kyakkyawar magana mai daɗin ƙanshi mai iya zance zai ci gaba da ɗebe masa kewa har izuwa yinin alkiyama shi yasa a nan malam ya ce wa arwaha ahlis sa'adati lalle rayukan ma'abuta azurta su ne 'yan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu baqiyatul malam ya ce wanzazzu ne na'imatul kuma masu ne masu jin daɗi ne ila yumi yuba asuna har izuwa yinin da za a tayar da su daga cikin kaburansu shi ne yinin alkiyama sai ya ce wa arwaha ahadish shaqawa rayukan ma'abuta tsiya da taɓewa su ne 'yan wuta malam ya ce mu'azzabatun ababan azabtarwa ne ila yumid din har izuwa wato yinin da ake sakauta ma bayi shi ne yinin alkiyama kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani munafiki bayan an binne shi mala'iku sun zo sun yi masa tambayoyi ya kasa karɓa waɗannan tambayoyi to kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya kabarinsa wato ya matse bazan Allah ya ce idan kabarinsa ya matse har sai ya kai kasusuwan haƙarƙarin shi sun saba ko metr dubu aka gina masa kabari kabarin sai ya matse shi har sai ya kai kashin haƙarƙari ya saba wal iyazu billahi kuma kai tsaye Ubangiji ta'ala zai sanya mala'ikunsa cewa a zo masa da shimfiɗa ta wuta da shimfiɗa masa kuma Ubangiji ta'ala zai bada umarnin a buɗa masa wato wata ƙofa daga cikin ƙofofin mutar jahannama yayi ta shakar gubarta da zafinta wato har akan yinin da Allah subhanahu wa ta'ala wato zai tada alkiyama to shi ne a nan kenan abinda muke so mu gane shi wannan ita wannan rayuwa ta barzakh rayuwa ce wadda take gaibiya wanda wajibi ne mu yi imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tun daga mutuwa da abinda ke biyowa bayanta na azaba ta kabari ko ni'ima ta kabari har akai lokacin da 'yan aljanna za su shiga aljanna 'yan wuta su shiga wuta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wannan yana daga cikin al-imanu bil yawmil akhir an gane ko don karka yi amfani da hankalinka kamar yadda wasu suke cewa yanzu a wannan ramin za a ce akwai kaza akwai kaza wasu har su ce a mumun tona abinda ake cewa na azabar bamu gani ba abinda yake na ni'imar bamu gani ba wannan rayuwa ce wadda ba wanda ya san hakikaninta in banda Allah subhanahu wa ta'ala to don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk abin da yazo a shar'anci ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne kai imani da shi. Shi yasa anan malam yazo mana da wannan mas'ala, mas'ala ta al-hayatul barzakhiyya, rayuwa ta barzakh. Idan aka ce barzakh shine wato al-hajiz, wani shamaki ne, kai ba a duniya ba, kai ba a lahira ba, wata rayuwa ce ta musamman wanda ba wanda ya san kaifiyarta da hakikaninta in banda Allah subhanahu wataala. Duk wanda ya mutu to yana cikin wannan rayuwa har akai yinin da Allah zai tada alkiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsuna. Shine malam sai yake faɗa yace wa annal mu'minina, lalle mu'minai yuftanuna fi quburihim, ana fitinar su a cikin kabirransu, wa yus'aluna ay musu tambayoyi, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wadanda suka yi imani da ubangijin su suka gaskata manzanninsa, Ubangiji ta'ala na tabbatar da su da faɗa matabbaciya a rayuwarsu ta duniya, haka a makomarsu lahira. In an musu wannan tambaya a cikin kabari yadda Allah ya tabbatar musu wannan faɗa suna raye, to haka za su ba da amsa wato bayan mutuwarsu. To wannan wata jarrabawa ce wadda ake ma wato mu'minai a cikin kabirransu, ko mu ce duk wani bawa da mumini da kafiri sai an yi masa wannan jarrabawa, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Aisha Allah ikara mata yadda, wato game da sallah ta dishewar rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata, sai yake faɗa, sai yake cewa babu wani abu wanda ba a nuna mun shi ba kafin wannan lokaci. Manzon Allah yace wallahi a wannan matsayi na wannan tsayuwa tawa, manzon Allah yace gaba ɗaya an fa nuna mun na gan shi. Manzon Allah yace kai hatta da wuta da aljanna sai da aka nuna mun ita a yanzu. Manzon Allah sai yake cewa fa uhiya ilayya, an yi mun wahayi, an turo mun sako cewa annakum tuftanuna fi quburikum, ku mu'minai za a fitince ku a cikin kabirran ku, ma'ana za a jarraba ku. Sai yace misla fitnatil masihid dajjal, an gane ku, kwatancin kamar fitina ta almasihid dajjal. Za a faɗa ga mutum a ce masa ma ilmuka bi hadhar rajul, menene masaniyarka game da wannan mutumin, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake faɗa yace mumini sai ya bada amsar cewa huwa Muhammad huwa Rasulullah, ai shine Muhammad kuma manzo ne na Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, ya zo mana da hujjoji masu gamsarwa, ya zo mana da shari'a, dan haka muka karba kiran da ya mana kuma muka bi shi sau da kafa. Sai yace huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad, sai ya maimaita sau uku. A lokacin nan mala'ikun Allah za su ce masa, i bacci, bacci wanda yake nagartacce, dama mun san haka za ka ba da wannan amsa, Ubangijinmu ya sanar da mu, kai mai sakankancewa ne, mai tabbatarwa ne. To amma in munafiki ne ko wanda ya kafirce ma Ubangiji, idan an yi masa wannan tambaya, manzon Allah ya ce sai ka ji ya faɗa cewa la adari, ni ban yi sani ba, sami'tun nasa yaquluna shay'an fa qultuhu, naji dai mutane suna faɗar wani abu ni ma ina faɗa. To dan haka wannan ita ce jarrabawar da za a ma mu'minai a cikin kabirransu, wanda tambayoyi ne, kamar yadda malam ya faɗa wa yus'aluna, za a yi musu tambaya, tambayoyi ne uku kadai za a ba mumini. Amma amsa waɗannan tambayoyi tun kana raye za ka tanadi ba da wannan amsa, idan Allah ya maka dace to za ka amsa. ba wani kwarewa bane a wajen ilimi na larauci ko kai ne siba waihi in dai baka tanadi wannan amsa kana raye to ba yadda za a yi mutum ya amsa ta wali iyazu billahi in ta kamar larauci shine zai sa mutum ya amsa aida tuntuni su Abu Lahab su Abu Dalib su Abu Jahal su Umayyah ibn al-Khalaf su al-Walid ibn al-Mughira su Asi ibn Wa'il as-Sahmi da sauransu dai manyan kafirai waɗanda tatattun larabawa ne Quraishawa ne amma gaya ba su amsa ta ba dan haka tun kana raye zaka tanadi ba da wannan amsa matukar baka tanadi ba ba da wannan amsa wallahi wannan abin da wani yake tsugunnawa akan kabari ya kafa hilo bayan an kewaya ya abdullah ya abdullah uzkur ahadan ladhi kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka al-malakanil karimani ar rabbika wa dinika wa nabiyyika فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والله بس يرزا تقول مكا انسو دبوزي لك انتا مكا با يد زائي كباد ونن امسا دون هكا تنبير تفركوشيني زا اچي دكي من ربك وانيني وبنججنكا me ake nihi wane ne ubangijinka ma'ana wane ne abun bautarka wanda baka da wani abun bauta in banda shi domin sanin cewa ubangiji mahalicci wannan kowa ya san cewa Allah shi ya halicce shi an gane ku wanda ma yayi musu a girman kai ne yasa yayi musu amma ai ya san ba shi ya halicci kanshi ba an gane ku shi wanda idan kaga mota ai ka san akwai baturen da yake rata ba haka ba kawai aka wayi gari aka samu mota aka samu keke aka samu babur to haka dukkan waɗannan halittu sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su Allah ne ya halicce su kuma kowa ya san da haka Allah ya faɗa wa jahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu game da samuwar Allah amma rayukan su fa ta sakankance ta tabbatar da cewa akwai Allah da ya halicce su kawai zalunci ne da dagin kai kuma me annabi Musa ya faɗa ga Fir'aun ai Fir'aun ne yace masa wa man rabbul alamin to amma a can cikin suratul Isra'i yace masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair yace kai sani fir'auna waɗannan ayoyi da nazo da su ba wanda ya saukar da su face ubangijin sammai da ƙasai to dan haka wato ma'anar man rabbuka wane ne abun bautarka wanda baka da wani abun bauta in banda shi mumini sai yace rabbi Allah Allah shine abun bauta ta ba ni da wani abun bauta in banda shi sai su yi masa tambaya ta biyu su ce masa wa man nabiyuka wane ne annabinka mumini sai ya ce nabiyi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabina sai su masa tambaya ta uku wa ma dinuka menene addininka sai ya ce dini al-islam musulunci shine addini na bani da wani addini in banda musulunci to a lokacin nan su waɗannan mala'iku sai su ce masa daman haka ubangijinmu ya sanar da mu zaka bada wannan amsa sai su ce masa kwanta ka yi bacci irin bacci wanda yake na sabon ango ba wanda yake falkar da shi daga baccinsa sai mafi soyuwar jama'a a gunsa ita ce amarya a wata riwaya manzon Allah yace za a zo masa da shimfiɗa ta gidan aljanna a shimfiɗa masa kabarinsa kuma za a faɗaɗa masa iya tsawon ganinsa in daga nan ganinsa zai hango maraɗi to iya faɗin kabarinsa kuma iya tsawonsa sannan kuma a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna zai ci gaba da shakar kanshinta da ni'imarta har zuwa yinin alkiyama. Mazaunin shi da Allah ya tanada masa a gidan aljanna da ƴan mata na aljanna da Allah ya tanada masa, za a bujiro masa a nuna masa. Kai tsaye za ka ji mumini yana faɗa, ya rabbi ajilis sa'a, ya ubangiji na gaggauta alkiyama domin na je na sami iyalina. Shi yana ganin wannan zama ma na kabari cikin matsala, cikin kunci ne, shi fatar da yake a gaggauta alkiyama. To wannan su ne tambayoyin da ake ma mumini, wannan su ne asalin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da ya wallafa wani littafi wanda bai dace ba a ce dalibin ilimi ko gama gari daga cikin jama'a ta musulmi ya jahilci wannan littafi, shine al-usulus salasa, ma'rifatul abdi rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Bawa ya san ubangijinsa, ya san annabinsa, ya san kuma addinin shi. Shi yasa ai a ƙarshen kiran sallah waɗannan tambayoyi aka sunnanta mana, muke faɗa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Kuma haka daga cikin zikirin safi da yamma akwai wannan tambayoyi uku wanda za a ma bawa a cikin kabari, a cikin addu'ar da manzon Allah yake yi safi da yamma, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. To kafiri ko munafiki idan an yi masa waɗannan tambayoyi ko ɗaya baya amsawa, idan aka ce masa man rabbuka, wane ne ubangijinka, sai yayi nishi ha ha sai ya ce la adari, ban yi sani ba. Waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da wata guduma ta bakin ƙarfe, sai su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa. Sai masa tambaya ta biyu, wane ne annabinka, sai ya koma yin nishi ya ce bai sani ba. Su sake kai masa duka, hallo sai masa tambaya ta uku, ya kasa ba da amsa. To a lokacin nan sai a sa kabarinsa ya matse shi har sai kashin hakarkarinsa ya saba, hatta takhtalifa adla'uhu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai kasusuwan hakarkari sun matse, sun saba saboda matsewar kabari, wal iyazu billahi. A lokacin nan kuma za a zo masa da shimfiɗa ta gidan ta wuta, kuma a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wutar jahannama, wal iyazu billahi, zai yi ta shakar gubarta da zafinta har zuwa yinin alkiyama. Mummunan aikinsa da ya aikata a duniya, Allah zai rikida wannan aiki ya koma wani mutum mai mummunar magana, bakar huska, jan ido, mai ɗoyi, zai ringa tsine masa albarka, ya ringa la'antar shi har zuwa yinin alkiyama. To don haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce, lalle muminai akan fitine su a cikin kabarinsu, amma muminai Allah yana tabbatar da su da amsa matabbaciya da faɗa matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana cewa idan an gama binne mamaci, mu tsaya akan kabarin, kowa ya daga hannu ya yi masa addu'a, iya addu'ar Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da bada amsa mai dacewa. Haka manzon Allah ya koyar da mu a hadisin Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Usman, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzo Allah yakan tsaya akan kabarin, sai ya faɗa ga jama'a, istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara, wa sallu lahu at-tasbita, ku roƙa masa Allah ya bashi bada amsa mai dacewa, fa innahu al-ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya. To wannan shine iya abin da ya tabbata a sunna, kowa ya daga hannu yayi masa addu'a Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da bada amsa mai dacewa in ma ba za ka iya da larabci ba da yaran da ka iya haka za ka yi masa addu'ar da ta kunshi wannan ma'ana inda Hausa ne misali ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da bada amsa mai dacewa kuma kar ka yi jiran cewa sai wani ya raba muku addu'a da zaran an gama binne mamaci ka daga hannunka ka yi ta yi masa wannan addu'a ka yi ta maimaitawa an gane ku kar ka tsaya cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wannan duka ba baye da asali a karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da yazo wannan shine a sunna to shine anan yace lalle wato ana fitinar wato lalle su mu'minai akan fitince su a cikin kabirran su kuma akan tambaye su wannan ita ce fitinar ma'ana wannan jarrabawar da ake musu amma akwai wasu wanda Allah ya dauke musu waɗannan tambayoyi misali mutumin da ya mutu daren Juma'a ko kuma ranar Juma'a Allah ya dauke masa tambaya ta kabari akan kare shi idan aka ce daren Juma'a mutumin da ya mutu rana Alhamis tun faduwar bayan faduwar rana kenan kafin ketowar alfajir wannan duka ana lissafa shi a daren Juma'a in aka ce ranar Juma'a daga ketowar alfajir a ranar Juma'a zuwa faduwar rana duk wanda ya mutu to wannan ya samu alama daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz an gane ko na cewa alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe mutuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a ga mu'mini to shi yasa aka sunnanta mana cewa a duk ƙarshen sallah ta farilla mu roki Ubangiji subhanahu wata'ala tsari da kariya game da wato wannan fitina ta kabari a cikin abubuwa hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu yake cewa idan ɗayan ku yayi tahiya fal yasta'iz billahi min arba ya nemi tsari da Ubangijinsa game da abubuwa hudu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal idan mutun yayi sallah bayan yayi tahiyya yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yayi wannan addu'a ya Allah ina roƙonka ka bani tsaro da kariya game da azaba ta wutar jahannama ya Allah ka kare ni game da azaba ta kabari ya Allah ka kare ni game da fitina ta halin rayuwa da fitina ta mutuwa ya Allah ka kare ni game da wato fitina ta almasihid dajjal domin kasancewar ita azaba ta kabari tabbas ce kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka nan da ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.